A kokarin gabansa shugaba Muhammadu Buhari take na tabbatar da an dora alƙibla ta yaki da cin hanci da rashawa ya zama kan daidai ba tare da yawan samun badakala da ake zargin shugabannin kwamitoci da ke yaki da batsalar ta cin hanci da rashawa ya ci gaba da yin katutu a gwamnatin ba. Da ranar nan shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin rushe kwamitin na bincike cin hanci da rashawa da kwato dukiyoyi ko kadarorin gwamnatin Najeriya da ke karkashin jagorancin Mr. Okoye Obona Obla, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya ce nan take ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin kasar ya karbi ayyukan wannan kwamiti ya rusa su kuma ya tabbatar da an kammala duk wasu bincike-bincike da aka fara ba tare da wani bata lokaci ba. Kamar yadda sanarwar da Mr. Kenny Adesina mai ba shugaba Muhammadu Buhari shawara akan yada labarai ta bayyana, shugaban ya bukaci a gaggauta kawo mai cikakken rahoto akan kwamitin binciken da ya nada domin a gano ko a binciko badakalar da ake zargin Mr. Okoye Obona Obla da aikatawa a lokacin da yake rike da wannan mukami, wanda aka zargi cewa ko dai ya yadu da cike kan dukiyoyin jama'a ko kaddarorin su ko kuma hada baki da wanda ke da kaddarorin domin a yi badakala ta da gwamnati ba za su ci more wannan ayyuka da wannan kwamiti naci aka ce yayi ba. To da yake kungiyar ta Transparency International mai fafutukar yaki da cin hanci da rashawa ta kasa da kasa ta dade tana matsa lamba ga shugaba Muhammadu Buhari ya dauki mataki akan badakalar da ake zargin shugabannin fannonin yaki da cin hanci da rashawa na kasar ke aikatawa. Na tuntuɓi shugaban wannan kungiyar wato Malam Awwal Musa Rafsanjani domin in ji martanin da za su maida akan wannan matsayi da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka a yanzu.
Saboda wannan kwamiti da dama in na da suna ga cewa akwai abin da yake faruwa wanda ƴan ƙasa ba su sani ba kuma ba a gaya musu abin da yake faruwa, kamar wajen misali kwato kadarorin waɗanda ake ganin sun lalinci ko kuma sun sace cikin ƙasa, amma idan an kwato ba a san yadda ake tafi da waɗannan kadarori ba kuma ba a san waɗanda suke karɓa ba. Saboda haka akwai wannan matsalar. Ta biyu kuma shine akwai jami'u kala-kala kamar EFCC, ICTC da police da sauran hukumomi suna da duk irin waɗannan aikace-aikace na kwato kadarorin jama'a, amma babu wani bayani da ƴan ƙasa ake ba su akan yadda ake kwato kadarorin ƴan ƙasa, musamman ga waɗanda ake ganin cewa sun ci amanar ƙasa. Sa'annan ga babban zargi da ake yi na kan cewa wasu kadarorin idan an kwato wato ana kamar ta sace su, shi da kansa shugaban wannan hukuma ana zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin al'amuransu da kuma sakacken boge a gare shi. Saboda haka duk waɗannan ya sa 'yan Najeriya sun fitar da wani kauna ko kuma imani ga cewa wannan hukuma tana da wani muhimmanci a Najeriya.
Awwal Musa Rafsanjani kenan shugaban kungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasa da ƙasa a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Amurka, Abuja, Najeriya.